Sashen Hausa na murar Amurka ne yake magana daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Niger akan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masararo Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda zamu gabatar muku da shi daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a sakamakon matsalolin da ake fuskanta dake da alaka da bazuwar cutar corona da suka kai garuruwa ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. Shirin na dauke da rahotanni na musamman da kuma hirarraki wadanda za su zo muku bayan labarun duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Yayin da yawan mutanen da cutar coronavirus ke kashewa a fadin duniya ya kai 70,000, shugaban Jamus ta ce kungiyar tarayyar Turai na fuskantar abin da ta kira jarabawa mafi girma, a yayin da kuma jami'an Amurka ke gargadin cewa kasar za ta fuskanci mako mafi muni gare ta. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta faɗi jiya Litinin cewa yayi wuri yanzu a fara tunanin kawo ƙarshen matakan kariya da aka saka domin dakatar da yaduwar coronavirus. Merkel ta yi kira ga shugabannin Turai da su haɗa kansu. A ganina kungiyar tarayyar Turai na tsaye gaban jarabawa mafi girma da ta fuskanta tun kafuwarta, a cewar Merkel. A halin da ake ciki kuma an dauke Prime Minister Burtaniya Boris Johnson zuwa bangaren kula da masu tsananin rashin lafiya bayan da halin da yake ciki ya ƙara tabbarewa jiya Litinin. Johnson da ya kamu da cutar coronavirus ne kwanaki 11 da suka gabata. Wata sanarwar gwamnatin Burtaniya jiya Litinin ta ce Johnson ya buƙaci sakataren harkokin wajen kasar Dominic Raab da ya yi aiki a madadinsa a duk inda hakan ya zama dole. An dauki Prime Minister mai shekaru 55 a duniya zuwa asibitin St. Thomas da ke garin London da misalin karfe 8 na yammacin ranar Lahadi, sai dai bai buƙaci motar daukar marasa lafiya ba. Da safiyar jiya Litinin, Raab ya ce Johnson duk ya kwana cikin yanayi mai kyau a asibitin wanda ke karkashin kulawar hukumar lafiya ta Burtaniya. Sakatare Raab dai shine yake jagorantar taruka na gaggawa yayin da Johnson ke jinya. Muhawara kan alfanun amfani da maganin cutar malaria wajen jinyar Amurkawan da suka kamu da cutar coronavirus na janyo takaddama tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da babban masanin cututtuka masu yaduwa na kasar Dr. Anthony Fauci. Yayin da kullumin ake ganin ƙarin ɗaruruwa a yawan mutanen da ke mutuwa Amurka sanadiyar coronavirus, Trump yakan nuna cewa amfani da hydrochloroquine na iya zama fa'ida, inda yakan kira maganin mai iya canza lamari wajen ceto rai. Me za a rasa a sha kawai, abinda shugaban ya faɗa kenan a taron manema labarai a fadar White House a ƙarshen makon nan. Ya ci gaba da cewa lallai ina ganin ya kamata a sha, amma zaɓi ya rage gare su kuma ya rage ga likitotinsu ko kuma likitotin da ke asibiti, amma a gwada chloroquine idan ana so. Kwarin gwiwar da aka samu sanadiyar labarai masu kyau game da annobar cutar coronavirus ya sa kasuwannin hannun jarin Amurka sun cira jiya Litinin. Kasuwar Dow Jones ta yi sama da maki 1,627, wato ƙarin kashi 8 cikin 100. Su kuma S&P 500 da Nasdaq baki ɗaya sun cira da kashi 7 cikin 100. Idan muka tsallaka Turai ma, masu zuba hannayen jari sun yi harmar sayan hannayen jari jiya Litinin. Kasuwar Frankfurt ta yi sama da kashi 6 cikin 100, a Paris kuma kashi 5 cikin 100, sai kuma ta London da kashi 3 cikin 100. Babbar kasuwar Japan ta Nikkei da ta Australia S&P baki ɗayansu sun cira da sama da kashi 4 cikin 100, yayin da kasuwannin yankin Hong Kong ta Hang Seng ta cira da sama da kashi 2 cikin 100, sai dai an rufe kasuwar Shanghai a dalilin hutun ƙasa da ake yi. Yayin da rundunonin soja a fadin duniya ke ganin dakarun suna kamuwa da cutar coronavirus, rundunar sojin kasar China ta CLA da ke zaman rundunar soja mafi girma a duniya ta yi ikirarin cewa babu cutar tsakanin sojojinta. China ta tabbatar da cewa babu wanda ya kamu da cutar coronavirus a cikin sojojinta. Wannan shine takin babban labarin wata majallar sojin kasar ta ranar 3 ga watan Maris, sai dai babu wani sabon bayani da aka fitar kan cutar tun wancan lokacin. Baya ga sojoji miliyan 2 da ke rundunar, haka kuma kasar tana da yan sanda 1800 a lokacin da kasar ta yi fama da annobar cutar an fitar da dubban sojoji da suka hada da ma'aikatan lafiya zuwa wuraren da cutar ta bulla domin su taimaka ciki har da birnin Wuhan daga ƙarshe Amurka ta ayyana wata kungiyar mai ra'ayin fifi ta farar fata mai suna Russian Imperial Movement RIM a takaice a matsayin kungiyar ta'addanci ta duniya matakin da ba a taba ganin irinsa ba dake nuna ƙarin damuwa kan tashin hankalin masu fifi ta farar fata a duniya a wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Litinin shugabannin kungiyar RIM uku Stanislav Voroyev da Denis Garyev da kuma Nikolay Khrushchev su ma an ayyana su a matsayin yan ta'addar duniya wannan mataki dai yana zuwa ne bayan cikar shekara guda da harin da aka kai kan wasu masallatai biyu a garin Christchurch na kasar New Zealand
to madalla yanzu kuma sai rahotanni da muka shirya muku matasa jamhuriyar Niger sun fara kawo tasu gudunmuwa a yakin da ake yi da cutar corona da ta zama ruwan dare ga duniya yanzu haka dai matasan sun fara wani campaign na musamman na yaki da wannan cutar a shafukan sada zumunta a garshen wata kungiyar su da ake kira OLC abokin aikin Muslim Mamuni Barma ya samu zantawa da shugaban wannan kungiyar mai suna Kabiru Isa ga kuma yadda hirarsu ta kasance
muna kira ga duka masu hannu da shuni su kawo taimako bisa ga wannan tsari sun ga kenan na cewa plan da repost bisa ga wagga annoba wanda tashi kimanin miliyar 597 domin a fuskanci wannan annoba mun kace muna kira ga kasashe masu hannu da shuni su taimaka ma Niger domin a samu a fuskanci wannan annoba haka zalika kuma mun kace muna kira ga duka entreprise na kasa kamfanoni na kasa duka gaba ɗaya su kawo tallahi kuma tallahi wanda ake cewa tallahi zuwa ga wannan gidauniya da anka kawa domin yaki da wannan cuta da ta haddabe al'umma kuma mun ga ce ya kamata a jinjina ma ƴan ƙasar Niger dukkan su gaba ɗaya da sun kai na'am sun kai kuma goyon baya bayan shugaban ƙasa duka gaba ɗaya abun ba ya wuce hankali irin na siyasa duka ƴan siyasa ƴan kadiba da adawa da masu mulki da kowa anan an yi haɗin kai guda domin a yaki da wanga annoba da ta haddabe Niger mun kace shi ma abin wanda kamata a jinjina ma waɗannan mutane da cewa sun sa an dire ɗan ƙasa gaba
wace irin gudunmuwa kake ganin ya kamata matasa ya kamata su bada a wannan yaki da cutar ta coronavirus
to dangance da yunkuri wanda hukumomi na jamhuriya ta bako ke yi surtu shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu matasa ya kamata a ce su ma kankansu tunda wannan yaki mu aka yi mashi su hito lokaci na kawo gudunmuwarsu ta kowa shi tabbata bisa ga wanga yaki da ake tunda akwai matasa masu kamfanoni akwai matasa masu hannu da shuni kowa san su cikin kasar nan akwai matasa wadanda ke sana'a kansu suna da abin halin yi to lokaci na su hito su bada tasu gudunmuwa ga gwamnati ga yakin wannan alloba gan mutane su ga cewa a'a ba za na shiga yaki sai na samu wani ba a'a wanga ba lokaci na sai an samu lokaci na badawa kowa bakin daidai gwargwaron hali abinda a gare shi ya zaka ya bada shi ne ake cewa ruwan kashin gobara ba a bukatar masu kyawu kowa kenan a takaice kowa ya bada abinda zai bada cikin gudunmuwar da za shi bada domin a samu a fuskanci wannan yaki
wani irin tallafi kenan kake ganin ya kamata su matasan nan su bada
abinda nake magana tallafi matasa su bada akwai matasa waɗanda adda kuɗi suna bada tallafi na kuɗi suna bada tallafi na abinci suna bada tallafi na kaya waɗanda ke bada gudunmuwa ga yaki da wannan alloba din duka gaba ɗaya suna ba ya daddar da matakin ne waɗanda jama'an kiwon lafiya sun ka dauka da matakin ne waɗanda gwamnati ya dauka duka a travel resources su a takaice dai duk wata gudunmuwa da za ta kawo wa cewa wannan abu zai ci gaba zai kama ma gwamnati ya ci gaba bisa ga yaki da wannan alloba da ake yi wanda zamto alloba ce ta duniya kana gani mutane suna ta mutuwa kafara haka to ya kamata a ce matasa sun yi yunkurin kawo wa gudunmuwa ta wace hali shin mu har makasurin cewa ta ga mu kankan mun ka wannan abu na nuna cewa ga ta mu gudunmuwa wadda kamata mu kawo kun mu kira ga waɗanda adda hannu da shuni da matasan duka su kai tasu gudunmuwa saboda kaga ai an girka asusu shina nan a bude shi kana gan duk wani wanda ba da wani abu ana kiran ƴan jarida suna zuwa su gwada taimakon da jama'a sun kai kuma ana gwada shi ƴan kuɗi na kuma kana ganin ministerin lasanti kana gani akwai wani kwanta gaba ɗaya wanda ake zuba duk taimako waɗanda mutane sun gabata kama ma wannan abun kama kai ne kuma ita kadai ce hanya wadda ta kasance ta kazaka ka bada sarkar jare ta cikin wannan yaki ta kwatamta ka taimaka ma al'umma saboda idan ka dauki abu ka bada in dalla ganna in shi ka kuma al'umman Niger ce ka taimaka ma gaba dai sai Odelado sa ka taimaka ma duniya duka gaba dai bisa ga yakin wannan ciwo da akai
Kabiru cutar nan ta corona na ci gaba da kara yaduwa a kasashen Afirka haka kuma abin yake a nan Niger inda kuma yanzu haka akwai matasa ma waɗanda ba su yarda cewar wannan ciwo akwai shi ba
to ka san shi gani ga wani an ka ce ya isa tsoron Allah talaka na ji ga baki har ka gani ga idonka to wannan abun kuma ai ya kamata a ce zamanto ishara ga mutane su tabbatar da wannan ciwon akwai shi kuma ciwo na gaskiya ne ba ciwo na siyasa ba ba ciwo na dubara ba ciwo na wanda ba ruwan shi da mai kudi ba ruwan shi da talaka kuma musamman kasashe waɗanda adda ƙaryan ka dauka kawai su Ingila su America su Italy kana ganin mutane suna ta mutuwa kwakkiya su duka gaba daya mutanen su kuma sun yi nisa cikin daukan matakin ne na kiwon lafiya ko ƙarin matakin ne amma aka sha kana ganin wannan ciwon ya tadda musu hankali sosai ya kamata waɗanda adda irin waɗannan aqida su hidda ta ko a cikin zuciyarsu na saboda wannan ciwon gaskiya na kuma ciwon ya tabbata haka shige domin haka muna kira ga mutane kuma su gane ciwon gaskiya na su ci gaba da kiyaye matakin nan kiwon lafiya da anka dauka musamman wanke hannuwa kuma da duk wani mutum wanda anka shina da alamun waɗannan ciwo matasa su yi kokarin su kira lamboyi ko su kai kansu da kanka su domin a diba wannan ciwon a gani ana iya kiyaye kai an gane garshi kuma kana iya kiyaye wasu an dauke wasu matakin nan kokwara saboda haka muna kira ga matasa wannan ciwon gaskiya na ya tabbata kuma hakika gaskiya ne ai hankali fa
wace irin gudunmuwa ko kuma wani yunkuri ne ka gani ke gane ya kamata shugabanni na wannan kasa musamman dai shugaban kasa yayi akan wannan magana ta yaki da cutar coronavirus
dangance da halin da ake ciki yanzu na duniya ta shiga cikin wannan al'amari na wanda ba shakka ta barbarwa arziki da karancin abu zai tabbata a doron kasa musamman kuma a Jamhuriyar ta mu ta Niger inda kana ganin abubuwan suna ta barbarwa kenan ina kira musamman ga shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu kawai da anka saba gani a matsayin aikin shi na shugaban kasa yana hadda a cikin shi kin shi kawai in ka dauka misali in ana kokowa ko in ana wasu awa yana bada gudunmuwa ta shi ta kanshi saboda haka ina kira ga shugaban kasa ya shiga gaba hiddo wani abu daga cikin aljihun nashi ya taimaka a cikin yaki da wannan cuta da ake yi bisa bayan haka nan ɗan majalisar dokoki da ministrori da duk wani mai hadi a shiya cikin kasan ga da musamman shugabanni na siyasa su hiddo kudi a cikin aljihun su bara nasu da mako na cewa yaki ne ake yi saboda al'umman Niger
abin nan gwani kuma malaman addinai ne da suka hada da na musulmi da kirista suka shirya wani taron yin addu'o'i na bai daya a wani mataki na kawo tasu gudunmuwa a yakin da ake yi da cutar coronavirus an gudanar da taron yin addu'o'in ne a harabar fadar masarautar birnin Gwani kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka a birnin Gwani Haruna Mamman Bako ya aiko mana
اللهم اغفر لنا ما تقدمنا وما اسررنا وما اعلنا انت الهي لا اله الا انت ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله
وبجي كما cikin wannan rashin lafiya da take wakana da take zuwa kasashe daban-daban kai ne likitan likitoci kuma kai ne Allah mai magani ubangiji ka kawo warkar su ga kasashen suke fama cikin wannan yanayi ya ubangiji sai Allah kai nisa da shi daga bare mu ya Allah ka kawo mana saukin wannan rashin lafiya ta wurin alherin ka ubangiji Allah idan ma mun yi laifi ne idan mun yi kuskure ne to kai mana gafara kai mana shinkai domin kai Allah mai tausayi ne kuma kana da ikon ka gafarta mana kana da ikon kuma kai mana shinkai ya Allah barkai mana shinkai ubangiji muna bukatar rahamar ka da shinkan ka cikin wannan kasa baki daya ka kula da mu baki daya ya ubangiji
irin yanda musulmi da kristoci suka gudanar da addu'o'i a fadar mai martaba sarkin birnin Gwani Alhaji Muhammad Salifu Sardauna da hada su a takaice sanadiyar hana cinkoson mutane a wuraren taruka da amsa kiran shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Isu Muhammadu da nemi kowa a cikin cikin addinin sa ya tashi a kowane lokaci ya daga hannuwansa sama ya roki Allah subhanahu wata'ala domin ya kare kasar jamhuriyar Niger da al'ummar ta da ma sauran duniya da ittila'in wannan cutar ta gama duniya ta coronavirus ko covid-19 ga abinda mai martaba sarkin na birnin Kwanni ke cewa malamai da fastocin da suka lara a fadarsa
abinda ada muhimmanci shine mutane su kiyaye kamar ana ganin kamar tsanantawa ne amma tun da zance ne na lahiya zance ne na mutum na kariya kar mutum shi doki kamar an tsananta ya kamata a kiyaye dokokin da anka hodi a kiyaye tun gani yanzu Saudiya gabaɗi daya dun masallacin da a Saudiya an ce ba a sake juma'a cikin shi sannan kasashe da yawa na musulmi sun dau wannan mataki saboda bala'i na wanga su da kansu wanda adda arziki da ilimi na neman magani har yanzu ba su ciwo kan wannan matsala sun rasa magani shi idan kaga wanga bala'i na wanda Allah ya saukar sa mu wanda adda rabo shi kamu shi kamu amma muna roƙon ku yanzu da dai addu'a Allah shi kare mu daga cikin wannan bala'i to kuma a kiyaye ga dokokin da su likitoci sun ka hodi
Malam Muhammadu Dan Waziha ya ce suna da yakinin cewa za a samu sauki domin Allah ya amshi addu'o'in su
wannan addu'o'i musu dusar da mun ka roki Allah mu masa Allah ya amsa babu radda bawa ya roki Allah in dai abin da ya roki Allah ba sabon Allah ne ba in dai abin da ba roki Allah Allah ya rahe roki shi roki abin nan to Allah na bashi dan haka wannan addu'o'in da ka gani mun ka gudanar mu wurin mu ganin muka insha Allah ko an rasa maganin wannan ciwo addu'a za ta magane shi dan Allah ya gaya mun haka nan manzon Allah ya gaya mun haka nan cewa duk abin da ya matse mu ya zan tsarani gare mu mu koma ma Allah dan haka ba abin da ka maganin musiba irin addu'a mun kuma muna roƙon Allah wannan bala'i sai inda ya faru Allah shi maganin shi mu kunan Allah shi kare mu ya kare kasashen mu gaba daya dukkan kasashen duniya mu ne musu addu'a mu neman salama Allah ya ba mu salama a duniyar mu gaba daya wannan shi muke fata
Pastor Musa Abubakar na cewa wannan addu'o'in suna da amfani a cikin irin wannan lokaci da duniya ke yaki da wannan allubar ta coronavirus
mun ga wannan abu ya shafi ko ina a kasa ne kuma muna buƙatar ubangiji Allah ya kawo warkarwa ga dukkan kasashen da suke fama da wannan cutuka saboda wannan cuta ta faru a garin Kristan a garin da ba na Kristan ba inda musulmi suke wayen mu a garin da kuma inda Kristan suke duka akwai wannan cuta mun ga har a Italy a France a Shin sannan kuma a Makka ma akwai wurare daban-daban wasu garuka wanda abin ya kama ciwon ya kama su kiran dole wani abu dukkan duniya tana da buƙatar ta yi addu'a domin ubangiji ya kawo warkarwa na wannan ciwo saboda mugun ciwo ne wanda babu maganin shi
kasancewa kowa na da tasa ban gaskiya in ji Pastor Iro na Tawa addu'o'i kamar irin wannan za su sa a samu waraka
addu'o'i abubuwa ne masu muhimmanci inda aka ce maka addu'a an ce roko shi kuma aya Allah ta ce duk wanda yake roko yana tare da samu don haka bisa ga imanin mu muna da ban gaskiya cewa addu'an nan da muka yi Allah ya riga ya ji mu mu Kirista muna da ban gaskiyar mu muna da namu imani musulmi suna da tasu ban gaskiya suna da nasu imani don haka suna ba da gaskiya cewa a addu'ar da suka yi Allah ya ji mu kuma a matsayin mu na Kirista muna ba da gaskiya cewa a addu'ar da muka yi Allah ya ji mu ashe kenan imani biyu ne ban gaskiya biyu ce suka hadu bangaren Kirista da bangaren musulmi muka yi addu'a tare kenan dukkan mu muna da ban gaskiya cewa Allah da muka roƙa mai aminci ne kuma ya ji mu domin alƙawarin shi shine cewa ko roƙe ni zan ansa muku ku kwankwasa koha zan bude muku kuma ku kira gare ni zan shi ku in biya muku bukata to don haka muna da ban gaskiya cewa Allah yana jin kukan mu kuma kukan mu da yake ji ba dan waye mu aikin adalci mu ba a'a saboda shi Allah mai alheri ne don haka mun tabbatar da ya ji addu'ar mu kuma za mu ga alherin Allah za mu ga sakamakon Allah abin da muka roƙa Allah zai mana wannan taimakon
basaraken ya umarci mallaman da su ci gaba da yin waɗannan addu'o'i a kowane lokaci ko a gida ko a wurin ibada ko a wuraren harkokin su ne da kullun domin Allah ya warkarwa duniya da wannan bala'in na allobar cutar gama duniya ta coronavirus ko covid-19 Haruna Mamman Bagwa na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
madalla karfa shafa muna ta muku shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na jamhuriyar Niger yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro doke da shirin kowa ya bar gida
kowa ya bar gida gida ya bar
shi kafa wanda ba awa ka sace da rago da ranta ma su ya zama sai wani gonga mola wadata sai wadata ko jami
kowa ya bar gida ka gida ya bar shi jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu ƴan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma muna tare da babban bako da asalin kasar Niger mazaunin jihar New York barun bar bakon namu gabatar da kansa to gare ka bako
jama'a assalamu alaikum ni ne Buhari daga nan jihar New York kasar Amerika inda Blazis yake yanzu dai ina da shekara 18 a nan New York
to malam Buhari daga ina kake to a Niger
to ni dai daga mai dai da hito amma dai uwaye na suna daga siya ta jihar Gaya
to ya kakkasance a nan Amerika
to abin da ya kawo ni sa'ad da muka zo nan karatu ya kawo mu da muka kare high school chan a Niger to ne da mu daga mu university a can dai sai aka turo mu nan mu zo karatu
to malam Buhari Musa ka taba zama a wata ƙasa bancin Amerika ko ka taba zo wata ƙasa kafin ka zo nan Amerika
ban zauna ko ina bancin abun ga bancin daga mai sai Amerika
to da ka zo nan Amerika ya ka ga rayuwar
to lalle dai rayuwar da hawarin da akwai wahala abu ne ba sauki gare shi ba in kana sabo duk yadda aka yi sai ka wahala amma dai in dai da ikon Allah kuma in kasa komai a gaba dai abu sai komo da sauki
to malam Buhari da ka zo nan ka saka iska wasu ƴan Niger da ke nan a nan Amerika da suka taimaka maka ko ku kana da ƴan uwa dama da ka zo nan
to ni sa'a ta dama ina da dan uwa kuna da wa da muka isko a nan da ya riga mu nan to mun zo mu iske shi na local to da iko Allah mu kuma sai muka bi hanya muka ta local amma bayan shi kuma muna da abokai ina da abokai da yawa da suka riga mu nan da zuwa iske su dai suka samu hanya sai muka kama hanya ta shiga local
to shi jami'a kai wacce jami'a kai karatu
to da na zo to kun da ka san dai Niger ba English mutum ba to da muka zo sai muka fara da koyon English ta kuna akwai local nan da ake cewa zoni a nan New York can muka kai muka koyi English wajen ina cewa dai mun yi shekara guda da rabi haka bayan wannan sai muka kama a college
karatun jami'a
shi kuma wannan bayan shekara biyar haka muka kama na gida da wannan
kenan a yanzu dai ka kammala degree naka
na kama degree bachelor degree na kama amma ka san karatu ba karewa yake ba
haka yake
da iko Allah kuma ko sai na san nake koma sai dan yi master degree da degree nake gare na computer science ce ne
to da ka kammala wannan degree ka samu kai aiki koko ka samu wata masana'anta da ka samu ka zamna ka koyi aiki tare da su
kwarai ko da ikon Allah da taimakon Allah ko bayan na kare degree da a 2008 da na kare shi sai na tai Ohio na yi dan in koyi aiki tare da wata wayansu mutane na India suka bani aiki na wata uku ne ina shi na yi dan koya tare da su bayan shi sai na komo a nan New York da komo wata bako biyu bayan na komo da ikon Allah sai na samu aiki tare da wata kamfani na da ake cewa Cablevision wannan kamfani ta harkar tele da internet ne na yi musu aiki wajen shekara 8 2017 na samu kuma wani aiki nan tare da Columbia University
jami'ar Columbia
wadda take a nan New York yanzu dai shekara ta uku ina musu aiki
to shi wannan kamfani na India da kace kai wata uku wane aiki ne kai me suka koya maka
su wannan kamfanin sabon ga su harka mai yake cewa logistics suke su ne software to shi harka shi ne suke
shi kuma wannan kai wata uku tare da su
tare da su
to yanzu a jami'ar Columbia wani aiki ke tare da su
a jami'ar Columbia shi ma harkar software to amma wannan dai wannan position dita ne ana ce mata data analyst
haka kuma ku ne ke diddiga akan in ci abubuwan da mutane ke sa cikin yanar gizo kenan
haka
to ita wannan data analyst data analyst ga wanda bai sani ba kamar wanda ke sauran ka
to da wanda bai sani ba data analyst ka san akwai shiga irin to yanzu ni dai wanda nake yanzu duk abin da ya kasance wannan company din da mutanen da ke musu aiki do information din su
duka bayanan su haka
mu muke kula da su wala muke kula da su kuma harkar biyar su mu muke kula da ita
to malam Buhari Musa kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar New York mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida ka gida ya bar shi wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda
to madalla a gaida Abdul Aziz Adili Toro kafin ci gaba sai a dakace mu da wannan wakar dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wace ta ruwaito cewa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ta fara zamanta na farko a shekarar nan ta 2020 a daidai lokacin da hukumomi suka haramta kowane irin taron jama'a sanadiyar annobar cutar coronavirus. Lamarin da ya sa kotun tsarin mulkin kasa ta gindaya wa majalisar sharuɗan da ke cewa kada mahalarta taron su zarce mutum 50 sannan ya zama wajibi 'yan majalisar su yi biyayya ga dukkan matakan kariyar da aka shimfiɗa da nufin dakile yaduwar wannan annoba. Le Nouveau Républicain na cewa shugaba Idris Deby na Chadi ya dauri aniyar kawo ƙarshen ayyukan kungiyar Boko Haram kwata-kwata sakamakon kisan wasu sojojinsa kusan 100 lamarin da ya sa shugaban tarewa a fagen daga inda da kansa yake jagorancin farmakin dakarun kasar ta Chadi. Jerar ta ce a ƙarshen makon jiya Idris Deby ya tsallaka zuwa garin Gegime na yankin Difa a jamhuriyar Niger a ci gaba da tsare-tsaren sabbin dubarun yakin da za su ba da damar kakkabe 'yan ta'adda daga baki ɗayan yankin tafkin Chadi. Jaridar Air Info ta bayyana cewa wasu 'yan kasar Italiya biyu da ake garkuwa da su sun bayyana a wata bidiyon da aka nada daga inda ake tsare da su. Jaridar ta ce limamin majami'ar ƙauyen Bamuwanga da ke a kilomita 150 a kudu maso yammacin birnin Yamai Pierre Ligi Makalli da aka sace a ranar 18 ga watan Satumbar 2018 na daga cikin waɗannan Italiyawa da ke hannun 'yan bindigar arewacin Mali. Mukarkare sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ce an kaddamar da ayyukan wani kwamitin musamman mai alhakin nazari akan hanyoyin da za a yi amfani da su wajen dakatar da ayyukan kamfanin haƙar uranium wato Cominac na arewacin ƙasar Niger wanda ke ɗaya daga cikin rassan kamfanin Areva. A yayin wani ƙwarya-ƙwaryen bikin da ya gudana a fadar Prime Minister ne aka damƙawa wannan kwamiti ayyukan da suka rataya a wuyansa a hukunce. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Niger. a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC masu alaka da bazon cutar coronavirus. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake cewa ku kasance lafiya daga nan ofishin mu dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar.
Bonjour à tous.